sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da wannan asubahi na yau Litinin 25 ga watan October shekarar 2021. Baba Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da su ga kanan labarai.
Wani tsohon komandan kungiyar Al-Shabab wanda aka yi masa daurin talala a Somalia ya ce ana tsare da shi ne dan an hana shi neman wata kujera. Jiya Lahadi ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da cewa sarrafa da ke fatan neman bizar yanci rani ta zuwa Amurka yanzu ana bukatar da su je ofishin jakadancin Amurka da ke Warsaw. Papa Roma Francis ya yi kira da a kawo ƙarshen ɗabi'ar mayar da yanci rani da aka kubuto da su daga teku zuwa Libya da wasu ƙasashe da ba su da tsaro.
Kanan labarin kenan. A yau Litinin ne kotun ECOWAS take yanke hukunci akan shari'ar da take yi wa bangarorin siyasar jamhuriyar Niger game da zargin tafka maguji a zaben kasar.
Mun tabbatar da wanga zabe Muhammad Usman Chonga zabe.
Kana nufin kenan kun tanadi hujjoji masu bari
sosai.
Wato ita shari'a bista ga hujjoji na akin ta. Sun gabatar da hujjojin su mu ma mun gabatar da namu hujjoji.
Hukumomin a jihar Filatin Nigeria sun fara daukan matakan tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a jihar da take fama da tashin hankali.
Mun duba cewa ba ka na ba yafewa muna cakunan juna menene damuwa shigan gona yakan kawo rashin zaman lafiya mun cewa wasu kabilu idan an shiga gonanka kada ka dauka doka a hannu
muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gubal zai gabatar amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani tsohon komandan kungiyar Al-Shabab wanda aka yi masa daurin talala a Somalia ya ce ana tsare da shi ne dan an hana shi neman wata kujera. Muktar Rabo Ali wanda aka fi sani da Abu Mansur shi ne mataimakin shugaban kungiyar Al-Shabab da Amurka ke nema wadda a lokutan baya ta yi tayin biyan ladan dala miliyan 5 a kansa. Ya fice daga kungiyar 'yan ta'addan bayan da suka yi wata arangama tare da su a watan Agustan 2017. Tunda farko gwamnatin Somalia ta yaba da ficewar tasa amma daga baya ta kama shi don ta hana shi tsayawa takarar shugaban yankin kudu maso yammacin kasar a 2018 a lokacin da ta gudanar da zaben shugabannin da ta yi na ƙarshe da yake magana daga Mogadishu inda aka yi masa daurin talala tun 2018. Abu Mansur ya shaida wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa tsare shi siyasa ce. Ya ƙara da cewa an tsare shi ne don a hana shi yin takara. Ya ce an tsare shi ne don a kwace zaben kudu maso yamma. Jiya Lahadi ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da cewa yan Rasha da ke fatan neman bizar yanci rani ta zuwa Amurka yanzu ana bukatar da su je ofishin jakadancin Amurka da ke Warsaw yayin da suka daura alhakin haka akan takunkumin da Moscow ta sanya. Wannan ci gaba na zuwa ne yayin da aka kasa warware rikice-rikice tsakanin Amurka da Rasha da kuma ramuwar gayya da a baya ya sa Moscow ta takaita yawan ma'aikatan diplomasiya Amurka a Rasha. Rasha ta yi Allah wadai da matakin bizar na Amurka kuma wanda ya haifar da koma baya mai zafi daga kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha Maria Zakharova. Jami'ar diplomasiya Amurka ta rubuta a dandalin Telegram cewa sun dade da lalata tsarin ayyuka na ofishin jakadanci a Rasha wanda abin da aka saba yi ne na yau da kullum hanyar fasaha lamarin da ya lalace sosai. Sai a bangaren ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta dora alhakin hakan gaba daya akan Moscow. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya yi kira da a kawo ƙarshen ɗabi'ar mayar da yanci rani da aka kubuto da su daga teku zuwa Libya da wasu ƙasashe da ba su da tsaro. Papa Roma ya faɗa jiya Lahadi cewa dole a ba da fifiko ga cetar rayuka a tekun Bahrum da tabbatar da saukar su a tashar jiragen ruwa. Kasashen Italiya da Malta sun sha suka daga masu fafutukar kare haƙƙin dan adam na barin cunkoson yanci rani da ke cikin kwale-kwalen ceto kafin a tura su zuwa tashar jiragen ruwa mai tsaro. Francis ya ce yana jin kukan dubban yanci rani da 'yan gudun hijira da sauran masu buƙatar kariya.
Kuma da kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su a yayin da yau Litinin 25 ga watan Oktoba kotun ECOWAS za ta yanke hukunci a shari'ar da take yi wa bangarorin siyasar jamhuriyar Niger dangane da zargin tabka maguɗi a zagaye na biyu na zaben 21 ga watan Fabrairu shekarar 2021 jam'iyyun da ke goyon bayan dan takarar jam'iyyar adawa ta RDR canji Alhaji Muhammad Usman sun jaddada kwarin gwiwar samun galaba a shari'ar da ake yi a matsayin ta kafa tarihi a demokradiyyar yammacin Afirka sai dai magoya bayan Muhammad Bazoum na ganin abin tamkar wata almara wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma ya aika mana da karin bayani
muna ganin Alhaji Muhammad Usman yana jire daga wannan kotu ta faɗi gaskiya fisibillahi
yarda da abinda suka kira kwararren hujjojin da suka gabatar wa kotun sai da yawo dangane da magudin da suke zargin an tabka a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Niger ne yasa shugabannin jam'iyyun hamayya kiran gangamin magoya baya a matsayin wata hanyar jaddadawa duniya cewa suna da kwarin gwiwa kotun za ta tabbatar ba a yi wa dan takararsu Muhammad Usman adalci ba a zaben da ya gabata Alhaji Abdul Kadir Umar Alfa shine kakakin kawancen yan hamayya na kafin venta
mun tabbatar da wanga zabe Muhammad Usman ya wanga zabe
kana nufin kenan kun tanadi hujoji masu kwari
sosai
waɗanda za su gamsar da kotu
sosai hujojin nan in aka kakkabe wannan kuroyi na jabu da aka hada aka kukkula da an jira su insha Allah Muhammad Usman shine shugaban kasar Niger
sai dai magoya bayan dan takarar da hukumar zabe ta bayyana a matsayin wanda ya yi nasara a fafatawar ta 21 ga watan Fabrairu 2021 wato Bazoum Muhammad na kallon yunkurin na yan adawa a matsayin shure-shuren da baya hana mutuwa NG Honorable Abdulmumuni Gusman kusa a jam'iyyar PNDS tarayya
wato ita shari'a bisa ga hujjoji na akenta sun gabatar da hujjojin su mun ma mun gabatar da namu hujjoji inda suke bukata a soke zabe ba za a soke shi ba dan saboda ra'ayin su a za a soke shi ne in akwai fujja don haka mu ba mu da wani fargaba kuma mu mutuntar da wannan koti na Anas da yawo kuma muna kyautata zaton za ta karanta doka mun ba da hujjoji kwakwara wanda da izinin lahi wannan hakata su ba za ta ci maruwa ba abubuwa duk an kai mu mun yi su cikin doka kuma cikin mutuntar da doka ba za mu sa tsammanin wani sakamako na wani koti zai fito ya saba sakamako na ga kotun na kasa
wannan dambarwa mai nasaba da babban zaben Niger na 2021 wani abu ne dake kama da abin da ƴan magana ke kira mai abu yaran tsaye maras abu yaran tsaye domin ƴan adawa na cewa
kotun ECOWAS mataki na farko ne kai wannan tsari da muke hakuri da lahi sai muka karar nan mu talaka ne muke ma wannan zaben da aka yi ba zaben Muhammad Usman bane ba ƴan kasar Niger ne suka tashi kotu da kulkutun su suka zabe Muhammad Usman
kware yake hankali ya karkata wajen birnin Abidjan na Côte d'Ivoire domin jin abinda alƙalan kotun ta sai da yawo za su ce a zaman na yau Litinin kawancen jam'iyyun hamayya na kafin venta ACC da FRC ya buƙaci hukumomin Niger su sallami ɗaruruwan mutanen da aka kama a sanadiyar zanga-zangar watsi da sakamakon zaɓe ta ranar 23 ga watan Fabrairu Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton yanzu kuma ga baban leda ci gaban labaran duniya kashi da biyu
wasu takardu da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya samu sun nuna cewa kamfanin Facebook ya himmatu wajen rage kalaman kiyayya da abubuwan da ke nuna kyamar musulmi a dandalin su kuma ba su da isassun masu sa ido da suka iya harshen kasar da za a iya hana bayyanar labaran ƙarya wannan wallafa labaran ƙarya a wasu lokuta yana haifar da tashin hankali a zahiri takardun sun nuna waɗannan matsaloli sun addabi kamfanin tsawon shekaru musamman a lokutan da membobin jam'iyyar Prime Minister Narendra Modi mai mulki suka kirkiri shafukan Facebook da yawa don izautar bayanan da ke nuna ƙin musulmi sun nuna irin gwagwarmayar da Facebook ke ci gaba wajen cire abubuwan barna a dandalin nasa a cikin kasar da take da babbar demokradiyya a duniya kuma babbar kasuwar kamfanin kwanan nan kamar makon da ya gabata hukumar shige da fice a Amurka ta yi amfani da jami'ai shida don aiwatar da bukatun jin kai 14,000 ga 'yan Afghanistan da ke neman koma a Amurka bayan da Taliban ta karba Afghanistan a watan Agustan da ya gabata hukumar kula da shige da fice ta Amurka ta faɗa wa ma'aikatan dan majalisa Jim Lajibin na jam'iyyar Democrat daga Rhode Island ya faɗa a ranar Alhamis lokacin da suka gana da kwamitin majalisa mai kula da tsaron cikin gida Lajibin ya ce ina so in ƙara faɗa aikace-aikace na neman afuwa 14,000 tare da jami'ai 6 wannan gaba ɗaya kuma san ba za a yadda da shi ba kuma na kira da USCIS da ta magance gazawar nan take adadin yana ta karuwa a cikin ƴan kwanakin nan yayin da hukumar ta samu kusan 20,000 makamancin irin wannan bukata a ranar Juma'a wanda ya ninka adadin sau 10 na bukatar jin kai da aka nema daga sassan duniya a shekara guda a cewar jami'in hukumar USCIS.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jihar Filatun Najeriya sun fara daukar matakan tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a jihar mai fama da tashin hankali. Lamarin da ya kai su ga kafa wani kwamiti da zai zakulo hanyoyin wanzar da zaman lafiya a jihar. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta aika mana.
Kwamitin da rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato ta kafa don gano matsalolin da ke janyo rashin zaman lafiya a ƙananan hukumomin Jos ta Arewa, Jos ta Kudu da Bassa ya gano cewa rashin yafiya da cakunan juna na daga cikin dimbin matsalolin da mazauna yankin ke fuskanta. Rundunar tsaro ta Special Task Force ƙarƙashin shugabancin Manjo General Ibrahim Ali ta kafa kwamitin ne wanda ya kunshi mazauna yankin da suka hada da Birom, Anaguta, Fulani, Irigwe, Hausawa da sauransu don gano musabbabin rikicin da ya ƙi cinyewa a ƙananan hukumomin uku da ya haddasa rasa rayuka da dukiyoyi da dama. Shugaban kwamitin Prince Robert Ashi ya ce sun fahimci cewa matsaloli iri guda ne dukkan al'ummomin ke fuskanta.
Mun duba cewa ba kauna, ba yafewa, muna cakunan juna, menene damuwa? Shigan gona yakan kawo rashin zaman lafiya. So mu a kwamitin mun duba cewa a hana shigan gona idan amfani na girma. Mun cewa duk wasu kabilu idan an shiga gonanka kada ka dauka doka a hannu, ka je ka nemi hukuma kai karan damuwan kake da shi.
Shi ma mataimakin shugaban kwamitin Garba Abdullahi Muhammad yace rashin kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'ummomin yankin na daga cikin matsalolin da ke haddasa rikici.
To na farko wanda muka identifying akwai rashin zamantakewa, Bafulatani yana can, Birom yana can, Miyango yana can, kowa an yi aware. Wannan idan mutum ya jefa dutse a nan ya san kashi 99% wanda zai samu Bafulatani ne, ko kuma kashi 99% wanda zai samu Birom ne ko Irigwe ne. Amma yau idan ga Bafulatani, gidan Bafulatani ga na Irigwe ga na Birom, to ba yanda za a yi Bafulatani ya dauki dutse ya jefa bai san ko zai fadi a gidan dan uwansa Bafulatani ba. Ba yanda za a Irigwe ya dauki dutse ya jefa bai san ko zai fadi a gidan Irigwe dan uwansa ba. To ashe idan wannan abun aka kai shi cikin al'umma aka yi haka, wanda da suke zugawa ai rashin zaman lafiya saboda aljihunsu za su ji kunya.
A gefe guda kuwa, Kwamandan Rundunar Special Task Force a jihar Filato, Manjo General Ibrahim Ali, wanda ya kafa kwamitin mai mutum 36, ya yi alkawarin aiwatar da shawarwarin da kwamitin ya bayar, amma da haɗin gwiwar dukkan masu ruwa da tsaki.
I will try my best with my officers and men to ensure that this report is not going to be like those before it.
Manjo General Ibrahim Ali yace zan yi iyakacin iyawata wajen ganin na aiwatar da shawarwarin da kwamitin ya bayar, ba kamar sauran rahotanni da aka bayar a baya da ba a yi komai a kansu ba. Komanda yace yayi matukar farin ciki saboda kwamitin ya tuntubi sarakuna, malaman addinai, matasa da mata don neman gudunmuwar su. Don haka yake da yakinin wannan rahoton in an aiwatar da shi zai samar da dawamamman zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, ga wannan sakon.
shirin manuniya na muryar Amurka kan baiwa dukkanin ƴan siyasa dama ta kowane fanni
dan Najeriya in ka ce APC za ta ƙara shekara biyu yana ganin kawai shekara 100 ne saboda tsananin azaban da yake ciki
a shirin manuniya ƴan siyasa dake jam'iyya guda ma sukan samu sabani
kai yanzu ka je kai kuturinka na cikin al'umma ka gani talakan da ya zabi APC idan ya ga tutan APC gaban shire faduwa
wasu ƴan jam'iyyar kuwa kan kalli sauran ƴaƴan jam'iyya a matsayin ƴan bani bani
mutane sun dauka an kori PDP yanzu lokaci ne da zamu rinka rabon kuɗi kaman tasoyi gida
su kuwa wasu ƴan siyasa gani suke damban dafe damin dama sheren kuɗin ƴan ƙasa ne ya bar talaka babu ko ani
dole talauci yazo mutum daya ya zo na haɗe bi abin da mutum miliyan 10 za su tsawon shekaru 20 ya kulle shi kadai
ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace safiyar Juma'a da karfe 6 ran jin shirin na manuniya
to madalla yanzu kuma ga Sarfila Hashim Gumel da shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum masu raro barkamu da shirin ciki da gaskiya dake bin kadin waɗanda ke irarin an zalunta ko tallafawa kwato haƙin marayu da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma kare ƴancin dan adam a yau zamu dora ne kan korafin zargin nuna karfin sarauta don kwace filin Alhaji Bala Idris daga sarkin miya ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel masu sauraro idan wata kila ana biye da shirin da ya gabata muna garin miya a jihar Bauchi inda wani bawan Allah mai suna Alhaji Bala Idris ya zargi sarkin garin da neman amfani da karfin sarauta wajen kwace masa filinsa da ya ce ya samu daga gwamnatin karamar hukuma wannan dabarwa ta shafi sarkin miyar ɗansa waɗanda Alhaji Bala ke cewa suna son su nuna masa karfin doka domin matashiya ga kaɗan daga ƙorafin da Alhaji Bala Idris ya shaida a wannan fili
a sunana Alhaji Bala Idris miya wanda nake karamin hukumar Ganduwa cikin jihar Bauchi
nake tafe da kai
abin da ke tafe da ni ina da wani fili a gaban gida na a cikin garin miya wanda karamar hukuma ta bani takardar extension na mallaka na gaban gida amma dan sarkin miya Suleiman Yakubu mai suna Umar Gambo sai ya zo ya cire wani dan kasuwa mai suna Rabi dan Zaki
bayan an baka ainihin takardar an mallaka maka wannan wuri
bayan an mallaka mun har ma na yi gini na fara gudanar da kasuwanci amma da ya sai mai suka rusa ginin so kwashe su jin kan kwana da abubuwa suka sai wannan kasuwa to sanadin haka sai ni shigar da su kotu to ni ban san dalilin da ya dogara shi ya zo ya yi hakan ba shi yasa da na ga bana son tada a tada hankali sai na tara hankali na ce yan uwana mai kasuwa kuma sai na zo na shigar da su amma just record 2 court 2 da ke nan Bauchi na shigar da su criminal sun fasa min shago sun kwashe ka sun kuma yi gini akan gurin shagon wanda kuma ina da takardar extension wanda local government ta mallakar mu nan dauka kara su ma daga baya suka kai magistrate court 9 shine sai aka ce su ai ba a kara biyu akan abu daya sai aka jawo kara aka hada ta da nawa yanzu mu ayi muna kara dunkulalliya guda daya ne a halin da ake ciki a yanzu kuma wannan kotu sanadin ran da za a yi hukunci to sai aka shiga wannan yajin aiki na kotuna to shine har yanzu kuma alƙalin an daga shi an mai da shi kafin ma da an mai da shi azare da na buga fitashi an zuwa gaban sarki gwamna a gaba zuwa gaban sarkin Bauchi da gaban chairman na local government takardan koke sai aka tura mu gaban madaki madaki ya kira mu yi zama so biyu amma har yanzu yau wata tare kenan ba wani result da aka ba mu na cewa an bar mun guna sai kuma sarki mai bayan wannan zaman nan kuma sai ya kara na magistrate court dake kafin madaki aka shiga so biyu bai iya zuwa kotu ba sai kotu ta gane cewa ina da gaskiya tunda shi ya kara sai ta kori karansa a halin da ake cike ne to har yau ba wani magabin da ya canja a bangaren madaki da bangaren Ganjo local government kasancewa mun yi zama da su sun yi ba kowa ya faɗi jawabin sa ko mun je da mutanen karamar kuma an je an ga gurin amma har yanzu ana zaune shiru kusan wata 8 kenan to shi yasa na zo wani ofishi na gu don bayyana koke na saboda a sanar da inda ya kamata a bi mun kadi domin hakkin mai fito wannan gida namu na magada ne uwan mu ya rasu shekara 15 da ya wuce
a nasa bangaren sarkin miya Suleiman Yakubu ya ce wannan batu ba gaskiya bane kuma alamar talauci na damun Alhaji Bala wanda har ya sa shi wannan zargi
So, ranar da ya fada maka din ba gaskiya fada mata ba.
To,
ya kai kotu, kotu kuma ta yi bincike. Ta samu bai da gaskiya. Ya je fada, fada mai mataba sarkin Bauchi. Mai mataba ya tura maganar mahakimin mu. Hakimin mu ya yi bincike ya samu bai da gaskiya. Ya kai local government. Local government sun yi committee. Sai bincike sun tabbatar wa mai gaskiya gaskiya wurin ba ma wurin ba gidan san ma ba nasa bane gidan ma babana ne ba ubansa kuma ginan nan gida ba ma fili ya bashi ba ginan nan gida mahaifi na ba ubansa bayan ubansa ya musu babana ya musu ban karfa ba na bar masa baya garin arzuzu wannan fili dama ya yi maganganun cewa local government ne ta bashi local government kuma ta ce in ita ta bashi ma ta yi rubutun tunda yana kokarin ya jawo fitina alkalin magistrator ya zo harmiya ya zo an nuna masa duk abubuwan da ya faru a lo kana jina
ina jin ka yankari
yawa to saboda haka ni a wurina ni ban san wani magana da yanzu muke yi da shi ba yawa muna jira nema mu ji hukuncin da local government suka yi local government ta riga ta gama binciken ta domin an yi committee sun zo har wurin sun zo sun duba kotu da kanta mai shari'a ya zo ya duba duk matakin da ya kamata a dauka a shari'ance an bi su saboda haka ni ban da magana da shi sai dai duk inda ya sake kaiwa kotu muna nan a shirye ko ma ina ya kai muna nan a shirye domin mun tabbatar muna da gaskiya in ma filin ciki da gaskiya ne mu ba mu da wani shakka fili nawa ne ni ne sarkin garin ko ubana shi ba akwai masallaci ma a kofan gidan mutanen unguwar suka roci babana ya ba su suka gina masallaci a wurin dukiya ce ta kare masa ya zama kuma Allah ma ya ce a tausaya ma irin waɗannan
batu na ku ya kai kaman shekara na
kana dukiya na ana yi ko uku sai yanzu ma ruwa ne ya hana ni cigaba da gini ba wai magana ta bane ya debo har mutanen fada sun zo gidana sun roke ni na ba shi wurin ya ce baya so akwai wani sarki babban sarkin Bauchi ne yanzu yana cikin waɗanda ya ɗebo su a matsayin abokansa ne suka zo suka roke ni na ce to shikenan wannan wuri dai da ake magana a kansa ina bar masa ya ce baya so suna nan kuma da ransu
ya ce akwai lokacin da ka kai shi ƙara magistrate court aka zo a kan ka bayyana baka bayyana ba har su wajen zama su biyu aka kori ƙaran haka ne
wallahi taba ƙaransa ba ban taɓa karanta ba shi ya karanta na da abokinsa da makinin da yake gina mu shago ni ban taɓa karanta ba kan me zai karanta ni ban taɓa karanta ba kariya yake yi ba gaskiya faɗa maka ba
shi dai mahaifinka shi ne ya ba ma mahaifinsa wannan fili
kowa kuma muna ina da shaidu iya abin da ake nema
saboda haka wannan abu ne tsakanin mahaifinka da mahaifinsa amma ko kuma yanzu daga ba kuka zo ana samun takaddama ba ganin kudin nan iyaye sun yi aiwatar da abu na cikin zumunci da kauna kuma ku iyaye kuna kokarin ku kawo rashin fahimta
ai daga gare shi ne ba daga gare ni bane kan an shugaba ne na al'ummar miya mahaifi na ba ma iya abin da ya masa ba kenan shi mahaifin su zuwa yayin miya da yazo Allah bai sauke shi a kowane ba sai gidan babba na kuma gidan babban nan nawa a cikin jeji wato akwai a gidan gona bayan ya shekara biyu uku ko hudu sai ya fada ma babban nawa yana so ya dawo cikin gari babba na sai ya zo sai ya nema masa fili a gun wansa sai Allah ya sa lokacin wani ya yi gudun haraji ya bar gidansa shi ne babba na ya shi baban mu ya umarni aka bashi wurin yake zaune a ciki har kuma suka siya masa keken dinki yake zaune yake dinki da yake tela ne ubansu
haka
haka ka ga yanzu idan ya zo yan jayayya da mu shi ya tsara ubansa don ubansa ya mutu an bashi gida an bashi gonan noma kuma da ya mutu babu wanda ya tuhume shi babu wanda ya nemi ya mayar mana mu ba mu nemi ya mayar mana ba amma wurin da kuma ya zama ba nasa ba kuma ya ce dole sai an bashi dole sai mun fita a wurin kaga wannan kuma akwai cin amanar ma kuma yana ce na ubansu ne dan ubansu bai zo da gona ne ba kuma duk matakan nan na zuwa kotu da menene ni bai yi karansa ba kan me zan yi karansa wallahi bai saban yi kara su sai dai ina yi kara na duk inda yi kara na inda yin amsa.
Bayan sauraron korafin Alhaji Bala tare da jin korafin sarkin ne Alhaji Suleiman Yakubu. Filin ciki da gaskiya ya kira shugaban karamar hukumar Ganjuwa, Alhaji Dayo Muhammad, domin tabbatar da gaskiyar wannan batu. Ga kuma yadda muke da shi.
Eh to ai abin da yake baba, kuma dai aikin ka ne kana tambaya na.
Haka ne.
Amma ya kamata tukuna na farko, da sai ya zo local government din nan ya samu. Da mutum wancin kiran naci a ga ya masa ya zo local government ya zo da takardun. Kuma har yau da muke magana nan da kai wannan shiwa.
Haka ne.
To ai bari mu magana akan abin da naci a kawo mu gani. Saboda mu ba mu so a toye haƙin kowa.
Haka ne. So yanzu kai
saboda haka sai ya zo local government ya zo da takardun duka da haka bashi. Sannan kuma mun samu kwamiti na yan kwamiti din mu ji sai haka ya haka bashi takardun. Mun an bashi takardun to me yasa yanzu kuma wani yake so gwace mata.
Haka ne.
So ya kamata ya kawo tukuna ba gani da ido.
Sauraro kun dai je da wannan lamari ya kasance. Saboda haka zamu jingina wannan shiri anan tare da baiwa Alhaji Bala shawara daukar takardun mallakar filin da ya kawo wannan shiri zuwa gaban shugaban karamar hukumar Ganjuwa, Alhaji Dayo Muhammad, domin a samar da maslaha. Baki daya abin da ya sabu kenan a wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu a madadin Abdulwahab Muhammad wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa muka kasance lafiya.
To madalla gaida Sarfil Hashim Gumel. Yanzu kuma ga Baballe ya dawo da takaitaccen labaran duniya.
Wani tsohon kwamandan kungiyar Al-Shabab wanda aka yi masa daurin talala a Somalia ya ce ana tsare da shi ne dan an hana shi neman wata kujera. Muktar Rabo Ali wanda aka fi sani da Abu Mansur shi ne mataimakin shugaban kungiyar Al-Shabab da Amurka ke nema, wadda a lokutan baya ta yi tayin biyan ladan dala miliyan biyar a kansa. Ya fice daga kungiyar 'yan ta'addan bayan da suka yi wata arangama tare da su a watan Agustan 2017. Jiya Lahadi ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da cewa 'yan Rasha da ke fatan neman bizar 'yanci rani ta zuwa Amurka yanzu ana buƙatar da su je ofishin jakadancin Amurka da ke Warsaw. Yayin da suka daura alhakin haka akan takunkumin da Moscow ta sanya, wannan ci gaba na zuwa ne yayin da aka kasa warware rikice-rikice tsakanin Amurka da Rasha da kuma ramuwar gayya da a baya ya sa Moscow ta takaita yawan ma'aikatan diplomasiya Amurka a Rasha. Papa Roma Francis ya yi kira da a kawo ƙarshen ɗabi'ar mayar da 'yanci rani da aka kubuto da su daga teku zuwa Libya da wasu ƙasashe da ba su da tsaro. Papa Roma ya faɗa jiya Lahadi cewa dole a ba da fifiko ga cutar rayuka a tekun Bahrum da tabbatar da saukar su a tashar jiragen ruwa. Kasashen Italiya da Malta sun sha suka daga masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam na barin cunkoson 'yanci rani da ke cikin kwale-kwalen ceto kafin a tura su zuwa tashar jiragen ruwa mai tsaro. Francis ya ce yana jin kukan dubban 'yanci rani da 'yan gudun hijira da sauran masu buƙatar kariya. Wasu takardu da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya samu sun nuna cewa kamfanin Facebook ya himmatu wajen rage kalaman kiyayya da abubuwan da ke nuna kyamar musulmi a dandalinsu, kuma ba su da isassun masu sa ido da suka iya harshen kasar da za a iya hana bayyanar labaran ƙarya. Wannan wallafan labaran ƙarya a wasu lokuta yana haifar da tashin hankali a zahiri.
Kuma sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai can an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu mika taziya ga wakilinmu a birnin Accra, Ridwan Muktar Abbas, na rasuwar dan uwansa Yakubu Muktar Abbas,
wanda ya rasu a shekaran jiya. Kana zai addu'arsa a ranar Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu a unguwar Fadama a birnin Accra. To Allah ji kansa da rahama da sauran magabata baki daya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa sautin, sai kuma injiniya mu na wannan safiyar Baba Yakubu Makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.